This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24.41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirmu na wannan daren ranar Talata 10 ga watan Nuwamba. Za ku ji cewa kujerar koko kujerun wasu manyan sakatarorin gwamnatin Najeriya na rawa, kuma sun faɗi daga kai.
A yi rufa-rufa a kan wannan bincike da ke wa matar shugaban majalisa, sannan a yi rufa-rufa kuma a kan shi kuma bincike da yi majalisa suke yi masa.
To sai ku yafe mu, ba wannan shi ne a kamata ku ji ba, wannan kun ji abin da ake ciki game da wato cuɗe-kan da ake zargin majalisar tarayya ke yi da wato hukumar koko tsohon shugaban hukumar EFCC da aka tsige. To za kuma ku ji cewa wata ko kuma kungiyar Biafra ta yi zanga-zanga a yau din nan.
Sun gudanar da wato kone-kone da kuma kaima wasu farmaki, sai ana mata da wasu sun rasa rayukansu.
To yau bayan labarai za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan hanya mafi inganci ta ceto tafkin Chadi daga kafewa, musamman ganin yadda ake samun dimbin albarkatu daga wurin. Kamar kullum, lambar da za ku kira ita ce 2-2-2-2-5-5-5. Akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice. Yanzu kam a sha labaran duniya.
Ta jama'a, assalamu alaikum. Kasar Jamhuriyar Tsakiyar Afirka da ke fama da tashin hankula ta saka ranar 27 ga watan Disamba a matsayin ranar da za ta gudanar da zaben shugaban kasar da na 'yan majalisu. Hukumomi sun ce an kuma saka ranar 31 ga watan Janairu a matsayin ranar da za a sake zabe a zagaye na biyu idan har akwai buƙatar yin hakan. Zaben zai gudana ne bayan an kammala jefa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a game da yiwa kundin tsarin mulkin kasar Kwaskwarima a ranar 13 ga watan Disamba, wanda ke dauke da wani sashi da zai kayyade wa'adi biyu na shekaru 5-5 ga shugaban kasar. A da an saka zaben kasar ne a watan Oktoban da ya gabata, amma sai aka matsar da zaben gaba saboda barkewar sabon rikici a Bangi, babban birnin kasar.
Sojojin kasar Masar sun saki dan jaridar nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama Hussein Bagat kwana guda bayan da majalisar ɗinkin duniya ta da kungiyar kare haƙƙin bil'adama suka soki tsare shin da aka yi a ranar Lahadi da ta gabata. Hukumomin Masar suka tsare Bagat bayan da aka zarge shi da yada labaran kanzan kurege a wani rahoto da ya rubuta a watan Oktoba, wanda ya nuna cewa wata kotun soji ta sami wasu jami'ai 26 da laifin yunkurin yin juyin mulki a kasar. Bagat ya kasance fitaccen dan jarida ne a kasar Masar, wanda ya yi suna saboda wata kungiya da ya kafa mai rajin kare haƙƙin bil'adama. Yanzu haka lauyan ɗan jaridar ya ce babu tabbas game da makomar wannan shari'ar da ake yi wa Bagat, wanda sojoji suka zarga da saka tsaron ƙasar cikin haɗari.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce ƙasar Burundi ta kai wani shalli da za ta iya tsunduma cikin mummunan rikici, inda ya kira ga kwamitin tsaron majalisar da ya ɗauki matakin gaggawa. A wani jawabi da ya yi a ranar Litinin ɗin da ta gabata a gaban kwamitin, kwamishinan hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kare haƙƙin bil'adama ya ce an kashe aƙalla mutane wato 24,000 a ƙasar ta Burundi tun bayan ɓarkewar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan Afrilu, inda aka jibge gawarwaki a kan tituna kusan a kowane dare. Zaid Ra'ad Al-Hussein na ɗora alhakin hakan ne a kan jami'an tsaro da masu tattara bayanan sirri da kuma tsagerin jam'iyyar wato Ibn Rera Kure. A cewar Al-Hussein, rikicin zai iya rikewa ya koma na ƙabilanci tare da yin kira ga masu faɗa a ji da su tashi tsaye wajen shawo kan tarzomar.
Rasha ta nemi da a sake wani zama a karo na biyu game da rikicin Siriya domin a tantancewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke cikin Siriyar. yayin da yake wani jawabi a birnin Sochi. Ministan harkokin wajen Rasha Sagiravlov ya ce samun jerin sunayen kungiyoyin na da matukar muhimmanci, domin haka zai ba da dama a san hakikanin akidar kowace kungiyar da ke fada a Siriya. Kamfanin dillancin labaran Rasha ya ruwaito Lavrov na cewa zai yi wuya a san inda aka dosa muddin ba a tantance kungiyoyin ba. A dai ranar Asabar ake sa ran za a yi zaman na biyu a birnin Biyana. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji, ga dukkan alamu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sauke wasu daga cikin manyan sakatorin gwamnatinsa, yayin da ake harmar rantsar da sabon ministoci gobe. Daga fadar shugaban Najeriya ga Umar Faruk Musa ta waya.
To, kawai yanzu da muke magana da kai dai, fadar gwamnati ta fitar da sanarwar cewar an nada ko kuma an soya waɗansu manyan sakatorori su 36 guraren aiki. Daga cikin su akwai sababbi, daga cikin su kuma akwai waɗanda soya musu aiki aka yi, amma mun lura kamar akwai kusan guda 17 nada waɗanda babu sunayen su a ciki, wanda ke nuna muna alamar cewar shugaba Muhammadu Buhari ya cire ko ya kore akalla guda 17 daga aiki. Gwamnati bata riga ta fitar da sanarwar waɗanda aka wato cire daga aiki ba ko aka sauke ba, amma tunda babu jerin sunayen su a wannan jerin sunaye 36 ake kyautata zaton cewa lallai an sauke su ne daga aiki.
To, ina makomar ministoci?
To, ministocin gobe ne ake sa ran za a rantsar da su, wanda kaga a wannan alama ce ta nuna cewar an yi sabon zubi kenan. Za a yi sababbin ministoci gobe, kuma waɗansu da suke ko suka yi aiki a baya kuma lokacin saukarsu ya yi ko kuma ba a gamsu da yadda suka gudanar da aikin su ba, an sauke su daga aikin. Don haka kamar sababbin ministoci ne kuma za su yi aiki da sababbin manyan sakatorori a gwamnatin Najeriya kenan.
A gaida Umar, har yanzu dai muna Abuja, inda 'yan Najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da maye shugaban hukumar yaƙi da almundahana EFCC. Wakilinmu Umar Faruk Musa da koko wakilinmu Umar Faruk Musa da Nasir Adamu Elikaya sun turo rahotanni a kai. Bari mu fara da Elikaya.
Tun hawan shugaba Buhari bisa mulki a 29 ga Mayu ake raɗe-raɗin zai sauke shugaban hukumar EFCC Ibrahim Lamarda daga mukaminsa, in an lura da yadda shugaban tun kamfe yakan koka da yadda yaƙi da cin hanci da rashawa ke haifar da sakamako mai tasiri.
How can the economy do well when leaders are incompetent and corrupt?
Ta yaya tattalin arziki zai ci gaba in shugabannin da ake da su bara gurbi ne ko masu cin hanci da rashawa? In ji shugaba Buhari da yake magana kan tabarbarewar tattalin arzikin Najeriya. Hakanan tamkar hukumar EFCC ta farka daga barci bayan hawan sabuwar gwamnatin bisa mulki, inda ta gurfanar da tsohon gwamnan Jigawa Sulai Lamido, tsohon gwamnan Adamawa Murtala Nyako da ɗansa Abdulaziz, kazalika da tsohon gwamnan Imo Ikedi Ohakim gaban kotu. Shin me shugabannin kungiyoyin al'umma ke cewa ne ga wannan matakin? Ga abun da ɗaya daga cikinsu, Comrade Abubakar Abdulsalam, ke cewa.
Shi Lamudi ana zarginsa da abubuwa da dama. Na farko akwai tsohon gwamnan Delta wanda ake kira James Bori, lauyansa ya yi petition bisa zargin cewa akwai kuɗi da shi shugaban EFCC suka amsa daga hannunsa, amma da ya zo bayyana kuɗin sai bai bayyana adadin kuɗin nan kamar yadda ya amsa daga hannunsu ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, bincike da suke wa matan shugaban majalisar dattawa, sannan a lokaci guda kuma a ɗayan ɓangare shi kanshi majalisar dattawa suna zargansa, to sai ya zamana akwai kishin-kishin kamar yanzu suna nema su yi bani gishiri in ba kamanda. A yi rufa-rufa a kan wannan bincike da ke wa matar shugaban majalisa, sannan a yi rufa-rufa kuma akan shi kuma bincike da yan majalisa suke masa.
In ba manta ba, zan tawasa da muryar Amurka, tsohon shugaban EFCC Lamar da ya aza alhakin rashin tasirin hukumar ga dogon turancin kotuna.
Duk yadda kai, duk kamun mutum da kai, in dai ba an hukunta shi ba, to ba ce komai ba.
To, bayan mun ji ta bakin Elhikaya, mun kuma ji ta bakin wakilinmu a fadar shugaban ƙasa Umar Faruk Musa.
Yanzu 'yan Najeriya, musamman ɓangarorin da ke ta fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa, sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka. Mr. Abraham Unaji na ƙungiyar na ta End Impunity Now campaign.
tunda maganan shi ya fito da aka ce yayi amfani da account wanda ba na wannan ma'aikatan bane ya dinga sa kudi, kaga mu a namu har yanzu dai muna nan muna bincike, wai da gaske ne kudin da aka ce yayi sa a account wanda ba nashi ba, ko kuma ana dai mashi wannan ƙaryan ne?
Amma baka ganin kamar ba a yi masa adalci ba, kamata a tabbatar da zargi akan shi kafin a ce za a cire shi daga aiki?
To ni dai a nawa, saboda kamar sati uku zuwa biyu da suka wuce akwai lokacin da nake jin ana wannan firan, sai ake cewa ai tunda yazo duk kudaden da ake karba gudun mutane da aka ce na sata ne, aka ce ya bude special account wanda ake sa kudin nan, to kuma me amfanin shi bayan ita EFCC tana da guri wanda ake ajiye kudaden nan?
Haka shi ma Malam Hassan Sadona, wani dan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, ya jinjina wannan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka.
Akwai zarge-zarge da shauransu masu yawa akan shi tsohon shugaban wannan hukumar EFCC, shi wato Ibrahim Lamorde. A daidai wannan lokacin mu 'yan Najeriya muna iya ganin cewar yin hakan zai ba shi daman kare kansu, zargin da ake mai ya Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne?
Shin daidai ne a yanke hukunci akan mutum tun ba a tabbatar da zargin da ake masa ba?
A wannan ba yanke hukunci ba ne, wannan ba shi dama ne.
To har yanzu dai muna a Najeriya, inda 'yan kungiyar rajin kafa ƙasar Biafra suka yi wata mummunar zanga-zanga sanadiyar kama shugaban haramtaccen gidan rediyon Biafra. Daga yankin kudu maso gabashin Najeriya, ga wakilinmu Lamido Abakar ta waya.
Wato Haji Ibrahim, abin da ke faruwa shine 'yan kungiyar nan masu rajin ballewa daga Najeriya da aka fi sani da suna 'yan Biafra, su ne suka gudanar da wani jerin gwano a jihar Rivers. Kuma shi wannan jerin gwano ya haɗa jihohi daban-daban da su 'yan ƙabilar Ibo da ya haɗa da makwabtan ita jihar Rivers, kama daga jihar Imo da Abia da kuma Enugu. Wato makasudin shi wannan jerin gwano su 'yan rajin ɓallewa daga Najeriya ne 'yan Biafra suke kira ga ita gwamnatin tarayyar Najeriya da ta sako musu wani jigo na ita ƙungiyar da jami'an tsaro suka kama, wato Musa Imandi Kanu. Kuma zanga-zangar da aka yi a wurare daban-daban a jihar Rivers.
To Lamido, menene musababin kama shi wanda aka kama din?
Kasa akwai gidan rediyo na Biafra da ake ta magana a kai, inda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ja kunnensu akan cewa su daina watsa shirye-shirye. To har zuwa yanzu dai ba a daina gabatar da shirye-shirye ba.
Mecece nasabarsa da gidan rediyon?
To shi ne babbar manajan na shi wannan gidan rediyon, shi Musa Imandi Kanu din.
Shin akwai waɗanda abun ya rutsa da su?
Mutane da dama na anguwanni lamarin ya rutsa da su, sun kira ni ta waya kuma sun tabbatar da cewa wato su 'yan rajin ɓallewa daga Najeriya din sun gudanar da wato kone-kone da kuma kaima wasu farmaki. Dai ana ma sa ran wasu sun rasa rayukansu. Sai dai duk kokarin da ni na tuntuɓar rundunar 'yan sanda da ta soja da ke jihar Rivers sun ce suna inda lamarin ya faru, saboda haka ba za su iya tantance ainihin mutanen da suka rasa rayukansu ba, amma dai sun san an samu jikkata.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To da alamar akwai wani mai kira daga Kaduna, muna sauraron ka.
To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim,
to gaskiya dangane da gyare-gyaren da shi Muhammadu Buhari yake yi,
kana saurare ni Malam Ibrahim, maudu'in mu na yau shine yadda za a ceto tafkin Chad daga kafewa, ba batun gyare-gyaren da Buhari ke yi bane.
Okay, to na gane kwarai. Lallai tafkin cajin nan matuƙa yana da amfani ga ƙasarmu gabaki ɗaya, illa iyaka ana samun matsala wajen yasanta da kuma lura da ita, domin tana kawo arziki ga wannan ƙasa namu gaba ɗaya. Kiran da muke da shi dai ga shugaba Najeriya, a ƙara mata faɗi, sannan kuma a dinga ƙoƙarin yashe ta lokaci bayan lokaci. Kuma al'umman da suke wannan gurin su ma su kasance masu kula da wannan tafkin, domin gudun kada ta dinga ɓallewa da kuma yin wasu abubuwa wanda za su iya jawo koma baya ga wannan tafkin.
Na gode da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode mu ma daga Kaduna bari mu je mu Jigawa. Wake kan layi a Jigawa?
Kana tare da Ahmed Adamu Abdullahi.
To muna jin ka Malam Ahmed.
Yawwa.
Muna sauraron ka, maudu'in mu na yau shine idan kana to da alamar wayar ka ta katse, kamar yadda muka ce yau za ku kira ne ku bayyana ra'ayinku kan yadda za a ceto tafkin Chadi, ganin yadda tafkin ke da muhimmanci ta bangaren noma da dai sauran albarkatu. Bari mu je mu jihar Niger. Wake kan layi a Niger?
Umar Shehu daga Manijima Shehu local government.
To Malam Umar, muna jin ka.
Sai kamata hakika su shugabanni suna sakaci akan duk abin da ya kamata a ce sun gyara shi domin ci gaban talakawa, saboda shi wannan kogi na Chadi da ake magana, tafkin Chadi, ai ba karamin muhimmanci gare shi a ƙasar nan ba, amma kuma sai ka ga ana magana za a gyara za a gyara sai al'amura su ta gyara wasu al'amuran su banta da wanda ya kamata a ce sun gyara ma talakawa da kawunan su, don har su suna amfani da shi ba talakawa kadai ke amfana da wannan kogi.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu je Katsina. Wake kan layi a Katsina?
Comrade Aliyu na Madina Daura, karamar hukumar Daura jihar Katsina.
To comrade, muna jin ka.
Ni ina ganin abin da ya kamata shugabanni na wannan kasashe wanda tafkin Chadi ya ratsa cikin su, su mai da abin da gaske, su sa a zukatansu cewa suna so wannan kogi na tafkin Chadi ya farfado, domin al'ummar da suke bunƙasa ɗin suka yi dogaro da wannan kogi ba kaɗan ba ne ba. In har shugabanni za su tsaya tsayin daka a game da farfado da wannan kogi na tafkin Chadi, bilhaki da gaskiya ni ina ganin cewa tsakani da Allah a shekara biyu wannan kogi na tafkin Chadi zai bunƙasa ya kai kamar yadda yake a da. Allah Ubangiji ya ba shugabanni ƙwarin gwiwa farfado da wannan tafkin na Chadi. Na gode. Aliyu na Madina Daura.
To kana ganin baya ga matakan da shugabannin suka ɗauka, akwai wani ƙarin ko kuma wata shawarar da zaka ba su?
Eh to, akwai shawara kamar yadda yanzu muka samu jajirtaccen shugaban ƙasa a Najeriya wanda duk abin da zai yakan tsaya bilhaki da gaskiya ya yi, ni ina ga ya kira shugaban taro na shugabannin ƙasashen da wannan tafki na Chadi ya ratsa, su yi magana akan cewa wannan abu shi kadai zai iya kawo ƙarshen rikice-rikice da ke faruwa. Saboda
to mun gode sosai da wannan muhimmiyar shawara da ka ba da hukumomi musamman shugaban Najeriya. To kamar yadda muka ce, so muke mu ji ra'ayoyinku game da wato mafita a ƙoƙarin da ake na farfado da tafkin Chadi. Wake kan layi?
Musa Falke daga Yalde.
To Malam Musa, muna jin ka. Muna jin ka.
To ni shawara ta ga magana tafkin Chadi ya alaka ga masu unhwani da shi, don saboda su ma kansu idan gwamnati ta sa hannu, to su ma ya kamata a ce sun sa nasu hannu na taimaka ma gwamnati, cewa sun yi maintenance ko sun kula da sauran abubuwan da za su kare matsalolin da su faru a kan bisa tafkin, tun da su ma suna amfana da shi 100%. Ba su, saboda abin ya amfana ga gare su.
To mun gode sosai da shawararka, bari mu sake komawa Katsina. Wake kan layi?
Muhammad Alti.
To muna jin ka.
Shawara ta yadda za a haɓaka tafkin Chadi, wato na yi la'akari da an yi yawan dam da yawa waɗanda suke kaima wannan tafkin Chadi ruwa. To in ba an ɗauki matakin rinka buɗe dam ɗin nan suna kai tafkin Chadi ba, to ban ga yadda za a yi kuma ruwan nan ya taru kamar yadda yake da ba a ci gaba da cin moriyarsa ba.
To mun gode sosai da shawarar da ka bayar. Kamar yadda muka ce, so muke mu ji wato ra'ayinku game da hanyar da ya kamata a farfado da tafkin Chadi da ke fuskantar kafewa, ganin yadda tafkin ke da muhimmanci wajen wato samar da albarkatun gona ga ba ma Najeriya kawai ba, har da kasashe irin su Chadin da Kamaru da Niger. To muna ga wani akan layi. Wake kan layi?
Ni ne daga Bauchi.
To muna jin ka.
Wato ai ni magana tafkin Chadin da kuke magani ne, ga wato tafkin Chadin ai gaba ɗaya ta riga ta tabarbare gaba ɗaya, saboda ta riga ta zama gaba ɗaya boko haram su cika tafkin. Da ke za mu samu gyara haka?
To ai baka ga ƴan boko haram din ba ma ana kokarin kawar da su? Idan aka kawar da boko haram, kaga sai a yi kokarin yashe tafkin.
Eto in ga an yi wannan yana da kyau, saboda mukan gaskiya a wannan karkashin tafkin muke ci, kuma ga gaba ɗaya an bazo mu an kawo mu arewa gaba ɗaya mun rasa hanyoyin da za mu shiga ma.
To baya ga batun kawar da boko haram, wace hanya kuma kake ganin ya kamata a bi wajen ceto tafkin daga kafewa?
Eto ai hanyar da nake gani yake so ya bi, ka gani yanzu haka ainihin daga inda nake ma daga Duguri nake, amma ka ga da yake gaba ɗaya an riga an rara komi. Muka zo gaba ɗaya na zo yankin Bauchi wannan na zauna, to ga ma lissafin da nake a yanzu haka ga ina ta ɓangaren Niger Boso da ake faɗa, ga nan ko sati biyu ba a yi ba aka ce an yi rikici da gayya.
To Allah ya kare, bari mu sake komawa Katsina ko? Wake kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To sunana Sahabi mai tajin waya gazirga ƙaramar hukumar Kurfu a jihar Katsina.
To malam Sahabi, muna jin ka.
Gaskiya wannan kogin kamata yi a ce an yashe shi kuma an faɗaɗa shi, saboda mu kanmu na Najeriya da wasu ƙasashen za mu amfana da shi, saboda ko da labor ya yi aiki kaga an ƙaru. Don haka wannan ya kamata shugaban ƙasar Tare Idris Deby ya kamata su ba da ƙoƙari a yashe shi, domin mu talakawa mu amfana da wannan shawara da zan bada kenan. Mai magana Sahabi mai tajin waya gazirga ƙaramar hukumar Kurfu a jihar Katsina tarayyar Najeriya. Na gode Amerika.
To mun gode malam Sahabi, bari mu sake komawa Baucin Yakuba. Wake kan layi a Bauchi?
Abdullahi da Muhammad, ƙaramar hukumar Kurfu a jihar Katsina Najeriya.
To muna sauraron ka.
Gaskiya abinda ya kamata ba da shawari a kan kamar tafkin Chadi yana buƙatar gudunmawa na gwamnati da kuma su masu amfani da hanyar gudunmawa. So da ita an kan yi haɗin kanku ku ba ta gudunmawa na kuɗi doka.
To mun gode sosai da ra'ayinka, ko da ike wayarka ba a jinta sosai. Bari mu je mu Maiduguri. Wake kan layi a Maiduguri?
Ni Yusuf dan Karimin ina Maiduguri.
To muna jin ka malam Yusuf.
To inda tafkin Chadi zai gyaru, ai tun da yaushe za a gyara? In ba ka ma tun Muhammad Gaddafi yana nan, ai tun fara da Muhammad Gaddafi yana nan, waraka tun sun gyara. Mu da har yanzu ma muna goyon bayan Muhammad Gaddafi. Assalamu alaikum.
Mun gode da ra'ayinka, mun gode kuma da gudunmuwar da kowannen ku bayar. Mun gode sai kuma maudu'i na gaba, muna fatan za ku kasance.
Wasanni a takaice.
Din Columbus ne ya dakatar da mafalikin tim din Impact na Montreal na Canada a wasannin kwallon kafa na kofin arewacin Amurka na club din Didier Drogba ya fice ne daga wannan gasar a matsayin quarter final bayan ci 3-1 wa Columbus din ya yi masa a wasan su na ƙarshe a ƙarin lokacin da aka yi musu. Club din na Columbus a cikin sa ne dan Congo nan Cedric Mabonti ke bugawa, kuma a wasan kusa da na ƙarshe Columbus din da ya doke club din Didier Drogba, Impact de Montreal za ta goga ne da tsohon club din Thierry Henry na Faransa. Ita ko kungiyar wasannin guje-guje ta duniya ta bada shawarar dakatar da ƙasar Russia da shiga wasanni na guje-guje na nan gaba na duniya da na Olympic da za su wakana a shekara mai zuwa ƙasar Brazil, saboda zargin ƙasar ta Russia da ake yi da shaye-shayen kwayoyi masu ƙara guzari ga wasa. wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da aka suma binciken tsohon shugaban hukumar guje-guje ta duniya dan kasar Senegal din nan Lamine Diack da karbar cin hanci domin rufa asirin ɗan wasan da aka kama da laifin shaye-shayen kwayoyi masu ƙara guzari kuma ana masa binciken ne da shi da sauran mukarrabansa da ƙarshe kusancewa shi kuma Novak Djokovic ya sake mai da gami a Paris Bercy a wasan Masters inda ya doke Andy Murray da ci 6-4 kuma ya lashe Masters na tennis na Paris Bercy din master dinsa na 6 da ya lashe a wannan shekara yanzu haka dai Novak Djokovic shine dan wasan tennis wanda tauraron sa ke kalla hilayen wasannin tennis na duniya Haruna Maman Bago birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jangoriyar Nijar
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka. Amurka da kasashen tsakiyar Asia, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan da Uzbekistan sun bayyana wani kuduri na kawance da haɗin kai tsakanin su. Kasashen biyar na tsakiyar Asia sun amince da kawance ta fuskoki da dama wanda suka hada da sassauta shingen cinikayya tsakanin kasashen yankin sun kuma amince da kyautata yanayi na kasuwanci a yankin domin jawo ra'ayin masu saka jari daga kasashen waje da kuma bunkasa tuntubar juna tsakanin kasashen da Amurka kare gurbatan yanayi da amfani da makamashi mara gurbata yanayi suna cikin abubuwan da aka fi baiwa fifiko kasashen sun amince da hadin kai akan tsaron iyaka domin hana ta'addanci safaran makaman kare dangi da na mayagun kwayoyi da fataucin mutane a karkashin rajejeniyar kasashen na tsakiyar Asia sun amince da mara Afghanistan baya da kuma kasancewar ta kasa mai cin gashin kanta da kuma tabbatar da tsaro domin yankin gaba daya kasashen sun amince da hana yaduwar makamai a matakin yankin nasu da kuma duniya baki daya Har iyalau kasashen sun amince da tsare haƙƙin ɗan adam da tabbatar da cigaban demokradiyya da inganta zamantakewan jama'a kamar yadda kudurin ka'idojin majalisar ɗinkin duniya ya tanada. Rajejeniyar zai bada daman haɓaka tattalin arziki, siyasa da tsaro tsakanin kasashen da Amurka. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnati ta Amurka.
Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
To Ibrahim wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce ƙasar Burundi ta kai wani shallin da za ta iya tsunduma cikin mummunan rikici inda ya kira ga kwamitin tsaron majalisar da ya dauki matakin gaggawa. A wani jawabi da ya ranar Litinin din da ta gabata a gaban kwamitin, kwamishinan hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kare haƙƙin bil'adama ya ce an kashe akalla mutane 24 a ƙasar ta Burundi tun bayan barkewar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan Afrilu inda ake jibge gawarwaki akan tituna kusan a kowane dare. Kasar Jamhuriyar Tsakiyar Afirka da ke fama da tashin hankula ta saka ranar 27 ga watan Disamba a matsayin ranar da za a gudanar da zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisu. Hukumomi sun ce an kuma saka ranar 31 ga watan Janairu a matsayin ranar da za a sake zabe a zagaye na biyu idan har akwai buƙatar a yi hakan.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin yin sallama da ku muna taya Alhaji Muhammad Gidado wanda za a nada shi sarkin Fulanin Oloru a Kambi. Allah ya taya riko wanda za a yi a fadar sarkin Ilori Dr. Sulu Gambari ranar Juma'a da ƙarfe wato 11 na safe. Yanzu a madadin Mafan Lalu wanda ya taya ni da shi Mr. Daniel Brown wanda ya hada mana sautin da injiniyar mu Nashwan Kale, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.